Tsohuwar minista, tsohuwar deputy governor, amma a takaice dai na fara political career ina tun daga karkara. Na yi councillor sau biyu, na yi commissioner sau biyu, na kuma na yi minista sau biyu, na yi deputy governor, na yi chairman na board sau biyu.
Kallabin shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido. Da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau shirin kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin ma'aikatar harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yau shirin kallabi ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin tsofaffin ministocin harkokin mata a Najeriya, wadda kuma ta kasance ɗaya daga cikin mata kalilan a ƙasar da suka zama mataimakan gwamna. Za ku ji ko wace ce da kuma rawar da ta taka a harkokin siyasar Najeriya. Za mu kuma ɗora akan tattaunawar da muka kwaro kan bincike asali kafin aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako, bari mu koma kan batun bincike da sanin asali kafin amincewa da aure tsakanin saurayi da budurwa. Da dattawa ke cewa shine ginshikin nasara da kuma zaman lafiya, ko kuma akasin haka a gidajen aure. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zaure ke cewa,
masabdata matsalan abubuwan da yake sa mu mata ba ma cewa aje gida, da an zo an ce ana son mu ce aje gida wurin iyayenmu, saboda su iyayen zamanin yanzu da ka tura an zo an ce ana son, da suka ce su je wurin iyaye. Su kuma iyayen zamanin mu ne yanzu sai su ce ai yaro ya shirya aure, aure yake so. A lokacin ma wasu iyayen sai su fara tambayan kana da sadaki a hannu, in baka da shi ka tafi baka shirya ba. To matsalan da muke samu shi sa mu ba ma cewa ma in an zo an ce ana son, ba ma cewa ma su je gun iyaye.
To kina nufin daga zuwa ya nemi izini ana iya daura mishi aure?
Ana yin haka wasu iyayen. Gaskiya na dai wannan lokacin sai sa mata da yawa, saboda ba su shirya yin aure ba, sai su ce kawai ba za ma su ba shi izini ya shiga ba, sai dai su ta magana tare, ko kuma a lokacin ma kawai ta ce mishi ita ba ta yi.
Har sai sun kulla alaka mai karfi, sun saba da juna, inda ko an ce musu babu ba su iya rabuwa ba.
Sannan iyayen, sannan za a ce za a kai ga gurin iyaye, saboda gaskiya iyayen yanzu suna misunderstanding sosai a tunaninsu, kawai in ka tura namiji ai aure kake so, ka shirya yin aure, kuma wanda ba hakan ba ne.
To kenan dai kana nufin iyayen yanzu ba su cika bincike ba?
Gaskiya ba su cika yi ba.
To da me ke tunanin suka dan bincika muku?
wasu gaskiya suna duba yarinya idan ta je irin dadin da za ta samu dan su ga ba musamman in ta fito daga babban gida sai a ce ya kamata ta koma babban gida
to ai babban gida akwai bambancin sa kamar yana ta malama Karima da malama Fatima mijin yawa suka bayani cewa shi babban gida ana nufin gidan mutunci gidan da kuma suke da magana daya ba ana nufin babban gida na nera ba ko kuma babban mota ba ko sarauta ko a wannan zamanin ba shi ne babban gida ba halin
gaskiya ba shi ne babban gida ba babban gida ana nufin gida wanda ta fito suna da kuɗi wanda yarinyar dadi kawai in short wanda ta suna da kuɗi sun san komai da komai yi mata ake so ba san a kai ta inda za ta je sai dai ita ta yi da kanta
ita yarinyar dadi
ba a san a kai ta inda za ta dinga yin komai da kanta to sai a nemi mata inda za ta je ta huta kuma ba ma wurin masu kuɗin kawai bane wasu iyaye definitely iyaye suna san inda S za ta huta
haka ne
amma kuma wasu suna abin nasu yana yawa ko iyayen ba su da kuɗi sai su dinga duba ma yarinya inda yarinya za ta shiga su ma su samu inda ita ba aiki take
ai din kika ji an ce ma ta yi sa'a wannan ai auren ta gaskiya ta yi sa'a miji to yana
da haka ake to sai iyayen ko ba su da kuɗi sai su ce ai yarinya gwara sai ta aure in ma ba mai mota ba sai kiga wasu iyayen fa ba su da kuɗi amma sai su dinga cewa kar ta suke ta tsaya mata kula wanda bai da mota to a haka ake zuwa sai kuma a zo a yaudara ma yarinyar daga ƙarshe wanda laifin iyayen ne ba su yi bincike ba akan shi wanda ya zo din wane ne su kawai suna duba a yarinyar gwara ta je ta ji daɗi mu ma za mu samu to haka ake yi sai a zo kuma daga ƙarshe a yaudara yarinyar problem inda ake samu yanzu sosai sosai shi
Hajja an ce yarinyar ta yi goshi idan ta aure mai kuɗi kuma yaran da su ma suna san hor gidan hutun nan amma kuma wani lokaci idan aka yi bincike sai kika allura ta ji ke ta tono garma a daidai irin wannan yanayi da an je bincike ta gane cewa anya gidan nan ba gidan da ya kamata ya taje bane ne ya kamata iyaye su yi
to abin da ya kamata iyaye su yi a wannan lokaci shine su zauna da yarinya da yawan aka binciken aka ga gidan ba gidan zama bane ko ba masarriya bane sai a ma yarinya karfa-karfa a ce an fasa aure bai kamata a ma yarinya haka ba a jawo ta a jiki a nuna mata dalilan da yasa ake son a fasa auren ba a amince da shigowar shi ya aure ta ba in aka nuna mata cewa sai a bata lokaci a ce ki je ki zauna ki tunani in kin je ki zauna ki tunani in kina da magana ki zo ki ba abin da za a yi abin da ke zuciyanki ki zo ki zauna ki faɗa mana to ina tabbatar muke cewa in aka rika ba yara musamman ƴan mata wannan dama abin da ke zuciyansu ki ce komai muni shi ki faɗa in akwai gyara za a gyara miki in aka ba su wannan dama suka faɗa to kin ga za a warware wannan abu cikin sauki to amma da yawa karfan da iyaye ke yi yanzu da yarinya ta kawo miji in suka je bincike aka ce ai yaron ba shi da kirki ai gidan su ba gidan arziki bane ba gidan tarbiya bane sai kawai ta yarinya a ce ba za mu baki bikin an fasa
haɗa mata da zagi ba wani
to ya kamata a bata haƙƙinta a faɗa mata dalilai in an faɗa mata dalilai a ce amma ki je ki tunani
kuma ba ta daman cire shi a hankali
da rauni ai wannan tunanin ma shine daman cire shi amma da yawa binciken bai kasance a tasiri in namiji ne ya je neman aure gidan yar wane a ce mishi to za mu zauna mu magana aka je aka wuce wasu a ce ba za ka dauko mana yar wadar gidan su wane ba cikin lalama ne musamman yaran yanzu kwakwalwansu abu daya yake a shirye suke da su dauki abu mara kyau da abu mara da mai kyau to a zauna da yaro to ka gidan wane ne ba sai kana san yarinya to kaji a binciken mu abin da muka binciko abubuwa marasa kyau marasa tarbiyya a gidan su ko kana nan akan ra'ayinka na da dole sai ka aure ta to in ana ba yara dama suna tunani saboda da yawa in kina ga wanda matashi ko in bata gwada fahimtar shi ba ta sanin inda danki ya fahimta ya fuskanta
to
ita yarinya a riga auna fahimtar ta in ta kawo shawara sai a bata shawara a ce amma je ki zauna ki tunani ki dawo ki bani feedback menene tunanin ki to ina ganin iyaye in suna yin haka to bincike zai rika yin tasiri
a hannun da aka je aka dawo ita an bata zaɓin ta je ta tunani yarinya kuma tana ta fada kogin soyayya ta yi tsundun cikin ruwa tana kusa da kada ta ce ita ta ji ta gani ni dai ina son shi haka nan ai in dai kwaya ne yake sha zan gyara shi in wuyi ce ba damuwa in sana'a duka dai ta kawo muku cewa ta ji ta gani me ya kamata iyaye
su kin ga ai shi yasa a inda muke nan area mu na arewa daga lokacin da saurayi ya ga budurwa ya ce yana so ta ce mishi je ka nemi izini gurin iyaye na tun kafin su shiga wannan kogin soyayya suke shiga.
To ai yanzu ba a yi hajiya. To kuma yanzu zamani ya kawo ba wannan.
Inda an bi ba za mu a samu wannan takaddaman ba. Yarinya ma ba za su zauna ce wannan musun ba. To amma a matsayin ta dage ta ce sai shi. To ya kamata iyaye su cigaba da nuna mata. Sannan kuma su jajirce su da gaya ma Allah, ita da gaya ma Allah, in Allah da za a samu mafita. Idan kuma har haka bai yiwu ba, akwai wani abu da ke faruwa. Yake kin riga kin yi tarbiyyarta, amma wanda ya zo yana son ta ba mai tarbiyya bane kamar yadda Bishin ke nuna. To idan aka ji aka tsaya ɗan yarinyar ta ce sai shi, to dan Allah iyaye a daina jan abu ya ƙarfi ka nuna kai in a maganar aure abin da ka faɗa shi za a yi. Kai fatan to shi yaron nan tana ce mishi, me yasa ba zan koma shi kuma in taimaka mishi in mishi addu'a ya gyaru ya zo ya aure ta ba? Da in ce dole sai na hana ta son abin da take so. To in shi har Allah ya sa ya gyaru, aka taimaka mishi ya gyaru, tarbiyyar shi ya gyaru, auren zai yiwu. Ba an ce wai ai dole ai 100% ne sai mai kyan hali ya auri mara kyan hali. Wani lokaci wannan na gyara wannan, wani lokaci ma iyayen yarinya sukan gyara yaro idan aka
auri. Oh, in suka bashi kuɗi kenan?
Ba kuɗi ba, daga addu'o'i da bada shawarwari da kin san cewa wasu iyayen idan kika zo kika ce kina son ɗansu in aka yi shi ba mai tarbiyya ba ne sai a bashi assignment.
Wato sai a bashi
wani aiki, wani kyawawan ɗabi'u, ko da a rubuta mishi ne a ce ya bada amsoshinsu, wallahi ana bashi wannan assignment din da kanshi zai gyara kanshi. Ɗabi'ar shi ko bata gyaru 100% ba, wasu hankali zai dawo jikin shi ya ga eh to ashe daman ina aure dole sai na buƙaci tambayoyin da aka min dole sai na san su ya kafin in zama ni miji ne. To irin wa'annan hikimomin iyaye ya kamata gaskiya a yanzu din nan, saboda duniyar ta riga ta dawo, dole a rika zamanantar da tunani, shi kanshi tarbiyyar mu rika zamanantar da ita, shi kanshi yadda alakan hada auren tsakanin yaran mu shi ma mu zamanantar da ita.
Binciken ma ya kamata a zamanantar da shi.
Yau shi ma binciken a zamanantar ta inda ba zai shafi al'adar mu ba, zai shafi addinin mu ba, ba kuma zai shafi rayuwar ƴaƴan ba. Su yi auren cikin salama da aminci a zauna lafiya, dama a zaman lafiyar su shine kwanciyar hankalin mu.
Madalla, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa ma'aikatar harkokin mata a shekara ta 1999 da nufin kula da harkokin mata da ya hada da nazari da aiwatar da dokokin da suka shafi mata. Daya daga cikin mata tara na arewacin Najeriya da suka rike mukamin ministocin wannan ma'aikata ita ce Pauline Tallen, wadda banda wannan mukamin ta kuma zama mataimakiyar gwamna daga cikin mukamai da dama da ta rike a rayuwarta. Kada in kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita tafi dadi, ga kallabin mu ta mako.
Sunana malama Pauline Tallen daga Plateau, tsohuwar minista, tsohuwar deputy governor. Amma a takaice dai na fara political career ta dina tun daga karkara, na yi councilor so biyu, na yi commissioner so biyu, na kuma na yi minister so biyu, na yi deputy governor, na yi chairman na board so biyu, raw materials research and development council a 2005 bayan na bar minister daga 1999 to 2003. Na yi president ya sake appointing din na chairman na raw materials daga 2005 zuwa 2007, da aka kira ni gida in zo tsaya zabe da shi dan takarar gwamna as deputy governor na resigning. Muka tsaya muka ci zabe, muka shiga office 2007 zuwa 2011.
To ba ni takaitaccen tarihi
a takaice, ni daga ƙauyen Shandam local government a jihar Plateau state. Iyayena babana malami ne, malamin makaranta, teacher ne. Mamana kuma yar kasuwa ce, uwa ce kuma na gida. To na taso a wannan gida mai daraja domin baba da babana shi malami makaranta, da ita mamana su ba sa wasa da tarbiyyar 'ya'ya. wato discipline ne ne discipline da Hausa
horo
yawa horo iyaye ne wanda suna tabbatar za su bada horon da ya kamata su tabbatar yara sun bilaye sun tashi a cikin tarbiyya mai kyau to naji dadin tarbiyyar da iyaye na suka bani na makarantar primary a Shandam RCM school na gama na rubuta common entrance na ci na zuwa I was na zuwa secondary school Allah kuma ya sa tunda aka haife ni na girma a karkara a Shandam ban taba na bar kauyen mu zuwa Jos na ba amma Allah da ikon sa da yake ya sa albarka ya sa kuma Allah zai kai ni har ziyar Kano daga Shandam na common entrance na jarabawa akai posting dina zuwa government girls college da Ala Kano so it was one of the prestigious makarantun yan mata na hada na koyon bayan taimakon education na mata to ana wannan makarantar da ita wato unity school ne na 19 northern states wanda duk yaci jarbawa za a fidda mutum daya a kowane jiha zuwa Kano so ina cikin wanda ni ne na representing title zuwa Kano a 1972 naji na yi form 1 zuwa form 5 na gama da ji da na gama secondary school ina na dawo na zo na fara aiki na neman makaranta aka bude SPS Kefi mu ne first set a 1977
na ji kin ce kin nema aiki kuma
eh na yi temporary job
local government secondary school
a secondary school lokacin ban so kafin ina neman admission zuwa makaranta sai na nemi temporary appointment a local government sai aka dauke ni as a clerical officer a local government dina na yi aiki ina cikin aikin sai Allah ya sa na samu admission zuwa SPS Kefi wato school of preliminary studies wanda yau ita ce ta IP university na Nasarawa State University na Kefi mu ne farko da muka bude wannan school of preliminary studies mu ne first grade muka je mun kin san dai duk wanda ya fara pioneers din kone institution akwai wahala mun yi wahala amma mun yi karatu mai kyau mun set din mu mun gama da very flying colors mun gama mun ci jarabawa mai kyau to bayan wannan da na gama na ci jarabawa mai kyau a kurin sai na shiga na iyaye na suka masa cewa dole in yi aure
amma na gama secondary
school da na gama SPS kenan
kuke SPS
1978 suka masa suka ce dole in yi aure
lokacin SPS shekara uku ake yi kenan
amma mu mun shekara daya sai dimu ne kadai muka yi shekara daya sauran su yi shekara biyu to bayan shekara daya nan da na gama sai iyaye na suka tabbatar suka masa aka yi mini aure amma ne kuma na bada condition na shi ba zan yi aure nan ba sai am shi mai aure na din sai dai ya bada alƙawari cewa zan ci gaba da ilimi na ya yadda iyaye na ma suka ce dole sai na ci gaba da na gama da aka yi min auren bayan auren 79 na masa na nemi admission a University of Jos na samu admission na je University of Jos na karanta sociology na yi shekara uku na gama 1983 da na gama lokacin da ina makaranta a University of Jos din turawa lokacin idan suna so idan an tura su su zo su yi koyarwa a government girls science secondary school ita ce kadai a jihar Plateau da Nasarawa har yau ma ita ce kadai science girls science school na musamman da mata. Idan an tura su in sun zo in sun duba makarantan ba. Ba makarantu na yara mai kyau wanda ƴaƴan su turawan za su iya gida. Sai su ki su dawo Jos. Lokacin na University of Jos kenan sai kai muka ga wannan zai kawo damuwa, sai kawo rashin cigaban jihar mu. Haka ma doctors idan an turo su zuwa asibiti in sun zo sun duba in ba makarantu ma ƴaƴan su turawan sai su ki zama a can su dawo Jos. Sai muka yi shara da mai gida nace ya kamata mu bude makarantar nursery da zai absorbing ƴaƴan su. Idan sun ga makaranta mai kyau da ƴaƴan su za su shiga za ka acceptin su zauna a garin mu. Yadda muka yi kenan.
Saboda haka sai kika bude makaranta
da makaranta na nursery shine na farko mai kyau a karaman hukuma na Shandam. Kuma duk sauran jihar ba mai irin wannan makaranta domin kowa in yana sai bude nursery school din shi sai bude private school sai bude a Jos. To ni kuwa na shi ba Jos ba ina so abinda zai rike turawan nan domin su cigaba da zama kuma su koyar ma ƴaƴanmu a Girls Science School. Doctors kuma su kula da masu ciwo a asibitocinmu yadda aka yi kenan. Allah ya sa kuma mai gida ya bani cikakken goyon baya muka gina makarantar nan muka bude. Mun fara da yara 25 yawancin turawan su Filipinos turawan suka zo sun ga makaranta sai su accepting. To yau ina da alfahari ce makarantar nan ta haifi likitoci, ta haifi doctors, ta haifi engineers, ba sana'ar aikin da babu. Ni ƴaƴana 5 da na haifa duk sun shiga makarantar ne kuma dukkansu da ya all graduate yau.
A Shandam kika haife su duka?
A Shandam na haife su duka. Ina nan bayan da na gama university na dawo na zauna a Shandam na lura da makaranta na aihuwan ƴaƴana. To wannan makaranta yau since 1982 shekara nawa kenan 41 years old.
Pauline Tarling ba iyakar ta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ayyukan da ta yi tsakanin mata. Nan kuma za mu dasa aya a wannan mako, sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Binta Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin. A madadinsu duka alheri ke muku fata alheri.